Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ƴa mace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. To har ila yau shirin ciwon ƴa mace cikin wannan mako zai duba ne akan wasu daga cikin muhimman batutuwan da muka tattauna a cikin wannan shekara mai ban kwana. Kuma idan mai sauraro ya iya tunawa, a ranar 2 ga watan Fabrairun wannan shekara mai ban kwana ne a kala shirin takarkata kan wasu dalilan da ke hana matan arewa samun ci gaba mai dorewa tare da malama Jamila Dawud yar asalin kasar Ghana da kuma Hajiya Hafiza Usman.
To malama Jamila, a nan kasar Ghana inda kike, kamar wasu dalilai suke janyo wa mata cikas wajen samun nasara a rayuwa?
Gaskiya abin takaici ne. Mu buga misali da wani abun da ya kamata a ce shine silan ci gaban mace, ko da yake ba kowa ba kuma ba ko ina ba, wasu rare da dama a ce mace da zaran ta yi aure karatunta ya tsaya, in aiki take yi ko ya aikin yake halali ne ba haramci ciki, a ce aikin ta dakatar, ko ya al'umma za su ci amfani, sa'annan a ce da zaran ta yi aure rayuwanta ta kare. Gaskiya ba addini ya koya mana wannan ba. Sa'annan in muka lura kamar yanda ake ce in ka ga namiji da ya zama abin alfahari, to akwai mace kusa da shi. To haka zalika kuma in ka ga mace ta ci gaba, to maza ne suka mara mata baya. Saboda da wuya a ce mace ta ci gaba ba namijin da ya mara mata baya. Shi yasa ya kamata mu yi hakuri, muna barin mata duk lokacin da babu haramci. Zamaninmu na yau an cika sharuɗa na shari'a, ka barta ta yi karatunta, ka barta ta yi karantarwanta, ka barta ta yi sana'a. Matukan an kiyaye sharuɗan shari'a, shi zai fiye mana alheri.
Ajiya Hafiza,
abubuwan da ke kawo mata ci baya, kin ga akwai mata masu san jikinsu, kuma waɗannan matan mata ne da suke so a musu komai. Kuma kin ga a zamanin yanzu mazan yanzu ba haka suke ba. Abubuwan da ke kawo mana ci baya yana kawo damuwa da yawa. Sai ki gani ana neman a tuttushe miki hanya. Ni san wani lokaci mata ba su samu wannan matsayi da maza ke samu, ko a gida ne a san su karatu da sauransu, za a ce mace komin karatunta za ta kare a gidan miji. So abubuwan nan ya sa mata sun koma baya da yawa, amma a zamanin yanzu abin ya dan canza. Kuma so waɗannan abubuwan yana sa mata koma baya sosai.
To malama Jamila, gare ki, akwai matan da suka yi zarra a fannonin rayuwa da suke burge ki?
In muka dubi lamarin muhawara da kuma gwagwarmayan da mata ke yi, na ganin cewa sun samu ci gaba cikin rayuwa, ba karamin gwagwarmaya ake sha ba. Saboda hatta kasaken ketare, ko mu ce da turawa, da ake ganin an samu ci gaba, muka zauna muka duba fannoni daban-daban, maza sun fi yawa. Kuma mata sun fi maza yawa a ko'ina. Kaji Bature ya ce, if you educate a woman, you educate a nation. Balarabe ya ce, al'ummu madrasa, in a'adattaha a'adatta sha'aban tayyibal a'araki. In ka gina uwa, kaman gari ka gina gaba daya, ba mutum guda ka gina ba. Saboda yau an samu manya-manyan malumma, ga ilimi, ga koyarwa, to amma irin tarbiyyar da suke son ƴaƴansu su samu, wasu samu wannan tarbiyya ba. Ba haramun bane a addinin musulunci. Saboda zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, nana Khadija labarinta ba abu ne wanda yake ya boye muna ba. She me zamu ce game da matan Abdullah ibn Mas'ud? Tana cikin mata masu arziki, wanda in lokacin zakka ya kai, Abdullah ibn Mas'ud na shiga cikin gerin mazan da ke karban zakka a wurin matan shi. Sa'annan akwai matan da ake ce ma Ummu Sharif, mace ne da ke abinci tana sayarwa. Akwai wanda ake ce ma Ummu Mubashir. Ummu Mubashirin ga aikin noma take yi da kiwon dabbobi, har Annabi na kan shiga gonanta ya samu diyoyin itace. In muka duba Asma bint Abi Bakr, ita ma aikin noma take yi, haka matan suke. Akwai wanda ke aikin tela, har ta yi ma Annabi dunki. In bangaren ilimi kuma ne, ga nana Aisha, da ilimin mace bai da amfani ne, da yau addininmu kusan rabe shi, da ya shafe. To amma hadisai da yawa daga nana Aisha aka karbo.
Haji Hafiza,
mace da aka sake ta tana da ƴaƴa, da kuma mace da mai gida ya mutu ya bar ta da ɗa ko ƴaƴa, kuma ita ta ɗauki nauyin ƴaƴa, babban aiki ne. To kin ga dole mace za ta tashi ko tana so ko ba ta so ta nema ta ba yaran nan saboda tana nema ta rufa ma kanta asiri
saboda wasu ƴaƴan ba su da fahimta ko ya kai ba za su gane ba
to kinga da yaro ya je shiga wani hali saboda ka kare mutuncin shi
is very difficult ka zama single mother ko kuma a widow da ɗa kuma ba wai baban ƴaƴan ba shi da ƴan uwa ba amma su ba su da niyya su taimaka da yawa zaki gani abinda suke nema gadan ka kawai suke bukata so ba za su kula da ƴaƴan ba sai an samu masu tsoron Allah masu imani shine zaki gani sun sa maka hali su ce okay to za su kira ah wani ne na makaranta fa ya butun kudin makaranta ya akai koda da gado akai kamata amma sai shiga yanzu gumuncin nan ya kare
Kana a ranar 13 ga watan Yuli na wannan shekara na 2022 ne shirin ya karkata kan wata kungiya a Niger Girma dake cin muriyar tallafin al'ummar kasar Amurka wato USAID wacce ta samar da cibiyar horar da ma'aurata wanda suka yi wa lakabi da makarantar ma'aurata Malama Hadiza ta fara da bayani a game da ita wannan makaranta
ta bangaren projen ta Girma burinta ta kyautata ma al'umma masu karamin hali kuma ita wutsarar bangaren projet girma cikin tsarin aikin ta sai ta kirkiro wani aiki na bangaren makarantar ma'aurata gidan iyali mai shukuwa shi dai wannan gidan iyali mai shukuwa gida ne wanda kowa ya sani inda akwai farin ciki akwai walwala ba matsala ba tashin hankali tsakanin ma'aurata makarantun ne wanda seres da bangaren projet ta girma ta kirkira a cikin garuruka da farin ta dauki garuruka aka kuma bi akai waye ma mutane kai bisa san menene muhimmancin wannan makarantar ma'aurata sai aka dauki mushani aka ba su horo bisa yanda ake gyara zamantakewa da za a gyara shawara tsakanin miji da mata dan a magance matsaloli tunda an gano akwai karancin shawara tsakanin ma'aurata an ba su horo bisa abin da ya shafi kiwon lafiya ci maka an ba su horo bisa yanda za su yi tattalin arzikin su an ba su horo bisa jagoranci mu a matsayin mu ma'aurata wani tallafi ya kamata mu kawo mu a garin mu an ba su horo kuma bisa tsarin iyali a gargajiyance wanda ita projet seren ta kirkiro tsari ne wanda ba sai ka je likita ba mamuce ne likita bai yi ba amma shi a gargajiyance ne shi ma akwai fasahohi wanda aka koya musu su koya mutane a yi tsarin iyali
makarantun sun shafi gundumar magariya da ma na mata mai inda yanzu haka abin ya bunƙasa fiye da yadda aka fara shi tun farko
da harin da muka fara a cikin gari 44 muka fara yanzu alhamdulillahi muna da gari 577 wanda a ja a gundumar magariya da Dungas muke da wannan makarantun ne kuma duk garurukan nan suna da mushani kuma kowane mushani a cikin makarantun nan suna da lakwaloli da muka bude ba kaman kishiyoyin lakwaloli da muke a'a
Malam Hamza na daga cikin malamai masu ba da horo a makarantar ma'aurata ya ce lalle sai miji da matarsa suke dauka
rumfuna ne muka wale dan makarantar ba ma daukan namiji daban gwabro misali kuma ba ma daukan mata gwabruwa sai mun samu namiji da matar shi sannan mu zo mu zammar da su a wannan rumfa mi wannan tattaunawa tare da su akan zamantakewa yadda Allah da Annabi suka shimfida gaskiya alhamdulillah sai mu ce Allah ya saka wa su madan Hadiza da suka yi haka dan ba karamai jan hankalin mutane ba suka yi dan abin hikimar anan abinda mutum zai duba inda namiji kadai aka dauko aka bashi labarin yanda mace za ta yi mishi a wajen zamantakewa ta aure in ya ga yawa matar kamar yana so ne dai ta kyautata masa wanda kuma in matar kadai aka kawo aka bata darussa idan ta ga yawa mijin yadda shari'a ta ginda ai gani zai yi kamar ta dora masa wani dauki sai aka ce a hada su kowa a ga ya mishi ji maganar ba tashi bace ba tata bace ba ta bace magana ce daga Allah subhanahu wataala da manzon shi kusan ma a yanzu sai mu ce ma ba mu da matsala tunda duk wanda ya samu labari kafin zawa kai shi kowa ko kowa yake a shigo da shi cikin wannan makaranta
Malama Aisha Haruna wadda ta fito daga garin Dingas tana ɗaya daga cikin wadda ta samu wannan horo na makarantar ma'aurata ta kuma ce ta ga sauyi sosai a cikin rayuwarta ta aure tare da iyalanta da mijinta da kuma kishiyarta
gaskiya wannan makaranta lokacin da bamu san ta ba an gaba ma hawara tare da madam ba ma zama lafiya da mu da ƴaƴanmu amma da gaskiya abin ya yi amfani an samu ci gaba muna shawara tare da mazajenmu tattalin arzikin mu kula da lafiyar yaran mu ina da so ba da ko lafiya ba ta lokacin da mu yi gaban makarantar wannan baka kula ba da mutum ko aikin wannan sai dai kawai ka bar mutum yayi amma yanzu idan in ka shiga gidanmu baka sai wannan ita ce mai baki wannan ita ce mara baki ko mun ma a daya
Sauraro anan zamu ja labulan shirin ciwon ƴamace a wannan mako amma idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu zuwa makon gobe zamu dawo da wani shirin yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da dukkanin waɗanda aka ji muryoyin su sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wani lafiya.